Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Pastoro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyari muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya tare da kamar da Chadi wato 8:30 agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa duk da yake kwamitocin bincike akan cin zarafin da ake zargin ɗan sanda sun yi wa jama'a sun soma sauraron bahasi a wasu jihohin Najeriya, wasu na ganin akwai buƙatar gwamnati ta sake azama wajen kyautata ayyukanta yayin da wasu ke ci gaba da neman a biya su diyar asarar da suka tafka sanadiyar zanga-zangar ta NSAS.
Mun tura ma fadan shugaban ƙasa, an tura ma sakataren gwamnati na tarayya Boz Mustapha, mun tura ma IG na 'yan sanda ta hanyar ministan police, mun tura ma gwamnan Abia, mun tura ma gwamnan Sokoto, mun tura ma gwamnan Kebbi.
Sannan a Najeriya har ila yau za ku ji yadda kalaman da kafafun yaɗa labarai ke dangantawa da babban sifitin 'yan sandan Najeriya. Na kira da ya yi ga 'yan sanda da su yi amfani da makamansu idan rayukansu suka shiga haɗari ke ci gaba da janyo tsokacin masharhanta. Sannan muna tafi da rahoto na musamman kan irin rawar da sarakunan gargajiya za su ke taka wajen samar da tsaro a yankunansu. Amma fa duka sai mun sha labaran duniya tukuna.
Alaikum ga cikakkun labaran duniya. Bayan fiye da mutum miliyan 15.3 sun kamu da cutar ta COVID-19, Amurka na gab da samun ingantaccen allurar rigakafin cutar. Wani kwamiti na musamman na hukumar kula da abinci da magunguna zai yi wani zama da safiyar yau Alhamis don duba yiwuwar a bada izinin gaggawa na fara amfani da rigakafin wanda kamfanin Pfizer na Amurka ya samar tare da haɗin gwiwar kamfanin BioNTech na Jamus. Idan kuma kwamitin ya bada shawarar a fara amfani da rigakafin, da alama hukumar ta FDA za ta bada izinin ta na ƙarshe nan da zuwa Juma'a ko Asabar don fara raba allurar. Gwamnatin tarayya za ta tura rigakafin miliyan 6.4 nan da nan a duk faɗin Amurka, inda za a fi ba ma'aikatar kiwon lafiya fifiko wajen yin rigakafin. Sojojin Amurka sun kashe mayakan Al-Shabab 8 tare da raunata wasu 2 a har-haren sama da suka kai a ranar Alhamis a Somalia. Mai magana da yawun kwamandan dakaran Afirka na Amurka, Lieutenant Commander Christina Gibson ta faɗa wa muryar Amurka, za mu ci gaba da matsa lamba ga ƙungiyar ta Al-Shabab, suna ci gaba da haifar da cikas ga harkar tsaro a Somalia. Akwai buƙatar a daƙile ayyukansu a kuma karya musu ƙwarin gwiwa. Shugaban rundunar commanders na Afirka, wato AFRICOM, General Stephen Townsend ya ƙara da cewa a sanarwar da ya fitar. Sanarwar ta AFRICOM ɗin ta ce an kai har-hare 2 a kusa da Jalib kan 'yan ta'addar waɗanda aka san su da taka muhimmiyar rawa wajen samar da bam ga ƙungiyar Al-Shabab. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar a ranar Alhamis cewa Morocco ta daidaita dangantakarta da Isra'ila. Wani ci gaban tarihi a yau mai cike da tarihi. Manyan ƙawayenmu 2, Isra'ila da masarautar Morocco, sun amince da cikakkiyar dangantakar diplomasiya, babban nasara ga zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya, Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter. An kulla yarjejeniyar ne tare da taimakon Amurka, hakan ya sa Morocco ta zama ƙasa ta Larabawa ta 4 da ta daidaita alaƙarta da Isra'ila a cikin watanni 4 da suka gabata. Ministan harkokin wajen Burtaniya ya faɗa yau Alhamis cewa tattaunawar karya jejenar cinikayya da tarayyar Turai za ta kai mataki na ƙarshe a ƙarshen makon nan, yayin da ɓangarorin 2 ke nuna cewa abu ne mai wuya a ƙulla wata rijejeniya. Sakataren harkokin waje Dominic Raab ya ce wa'adin ranar Lahadi da Burtaniya da EU suka yanke don yanke shawara shi ne na ƙarshe, ko da yake ya ƙara da cewa ba a cewa abu ba zai taɓa yiwuwa ba. Shugaban hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen da Prime Minister Boris Johnson sun gudanar da wata liyafar cin abincin dare ta tsawon sa'a 3 a ranar Laraba da fatan maido da tattaunawar ta kasa kammaluwa, amma kuma sun nuna cewa bambanci da ke tsakanin su na da fa'i da yawa. Mun fahimci matsayin juna sun kasance nesa ba kusa ba, inji von der Leyen. Ɓangarorin 2 sun faɗa wa wakilansu cewa su ci gaba da tattaunawa, amma kuma an saka Lahadi a matsayin rana da za a yanke hukunci. Idan dai har ba a cimma matsaya ba, ƙungiyar ta EU da Burtaniya na iya fuskantar yin hannun riga a ƙarshen watan nan ba tare da ƙulla wata yarjejeniya ba, lamarin da zai barazana ga ɗaruruwan dubban ayyuka da kuma asarar biliyoyi.
Ta gaida Hadiza Kyari wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko duk da yake kwamitocin bincike akan tunzurfin da ake zargin yan sanda sun yi wa jama'a sun soma sauraron bahasi a wasu jihohin Najeriya. Wasu na ganin akwai buƙatar gwamnati ta sake azama wajen kyautata ayyukanta, yayin da wasu ke ci gaba da neman a biya su diyyar asarar da suka tafka sanadiyar zanga-zangar NSAS. Daga Sokoto ga rahoton da Muhammad Nasir ya aika mana.
A lokacin da matasan Najeriya suka fantsama kan tituna suna zanga-zangar dakatar da ayyukan rundunar yan sanda ta SAS a jihohin Sokoto da Kebbi har ma da wasu jihohin arewacin Najeriya, matasa goyon bayan suka nuna ga rundunar ta SAS, watakila da kwamitocin bincike da bayar da bahasi akan cin zarafin da yan sanda suka yi wa jama'a sun soma zama a waɗannan jihohin guda biyu, da ba za a rasa mutane ba da za su gabatar da shakuwar su akan wasu matsaloli da suka taba shiga dangane da wannan batun. To sai dai duk da haka zanga-zangar ta NSAS ta yi illa mai yawa ga mutanen arewa, musamman mutanen jihohin Sokoto da Kebbi, waɗanda ke kai kayan gwari a kudancin Najeriya, waɗanda har yanzu suna jin raɗaɗi illar da suka haɗu da ita. Aliyu mai ta samu Isa, shugaban kungiyar masu noma da kasuwancin albasa ne ta ƙasa, ya ce yan arewa da ke harkar albasa a garin Aba na jihar Abia sun haɗu da ibtila'i a wannan lokacin.
Mutanen nan suka ƙona kasuwar albasan nan gaba ɗaya, suka ƙona mutane 17, suka ƙona motoci 77, suka ƙona shaguna 104, suka ƙona motocin jin daɗi na hawa 12, suka ƙona mashushuka 15, suka ƙona gaba ɗaya buhuwan albasa da yake kasuwannin nan da sauran kayayyakin mutane. Muka ɗauki report na hasarorin da aka yi mana, muka ɗauki ƙididdiga da komi, muka rubuta ma gwamnati, mun tura ma fadan shugaban ƙasa, an tura ma sakataren gwamnati na tarayya Goz Mustafa, mun tura ma IG na yan sanda ta hanyar ministan police, mun tura ma gwamnan Abia, mun tura ma gwamnan Sokoto, mun tura ma gwamnan Kebbi, kuma muna jira a yi wani abu amma har yanzu ba a yi ba.
Wannan dai za a iya kallonsa a zaman mummunan tasiri da zanga-zangar NSAS ta yi, amma kuma ba za a rasa kyakkyawan tasiri ba da ta yi, domin wasu gwamnoni kamar gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu sun karfafa hanyoyi na kyautata rayukan matasa. Gwamnan ya ce duk wasu shirarruwa na bunƙasa al'amuran matasa, kamar shirin bunƙasa sana'o'i na matasa na gwamnatin tarayya, gwamnatinsa za ta yi jagora ga matasa domin jihar Kebbi ta zama sahun gaba a cikin jihohin da suka amfana. Haka ma akwai wasu shirarruwa na bunƙasa ayyukan noma ƙarƙashin kulawar babban bankin Najeriya da makamantansu, gwamnatin jihar Kebbi za ta ci gaba domin aza matasa da hanya. To sai dai wasu 'yan Najeriya na ganin cewa abubuwan da suka faru ya kamata su zama darasi ga gwamnati don kaucewa fadawa abin da ya fi wanda ya faru a nan gaba.
Tun kasar da adda yunwa da talauci za a samu wanga tsanani, to Najeriya akwai talauci, akwai yunwa ga matasa. To idan gwamnati ba ta tashi tsaye ba ta yi mutum kan hanci, wallahi tunan ta adda ya gaba ya fi wanga. Sannan ga jahilci ga mutane, ka duba yanzu irin jami'o'i suna rufe. Wanda yake bai kamata ba ka kasa bala'i ne.
Abin da suke zargi an kawo kaya ba a rarraba ba, akwai inda ba a rarraba su ba. Amma ita gwamnatin tarayya abin da ta yi ƙoƙarin samun wa'annan kayan, duka jihohi ko ta jiha an ba ta rarraba. Amma yanzu ya nuna cewar shugabanninmu suna danna haƙƙoƙin talakawansu.
Mai sharhi akan lamuran tsaro Nuruddin Bello Bodenga yana ganin cewa su ma 'yan sanda akwai rawar da ya kamata su taka don kare sake aukuwar irin wannan matsalar a nan gaba.
Halayen 'yan sanda ko kuma jami'an tsaro wa'ansu lokaci yakan kawo taɓarɓarewar mutuncinsu, wanda ko da irin wannan yanayin ne ya zo sun zo suna so su huma mutane magana, amma mutane ba sa ganin su da daraja saboda suna ganin su akan matsayin wa'ansu mutane wa'anda suka yi tozartar da su, suka ci zarafinsu, suka karɓi kuɗinsu, suka yi menene su. Wa'annan abubuwan attitude na security agency da ya kamata su canza. Akwai yanayin da wallahi idan jami'i yana da wani kima ga al'umma, idan ya zo ya tsaye wa al'umma magana ma za su bari.
Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir. To yayin da kwamitocin binciken cin zarafin da ake zargin 'yan sanda da yi ke ci gaba da aiki a sassan Najeriya, wasu kalamai da kafafen yaɗa labarai ke dangantawa da babban sifatin 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu na kira da ya yi ga 'yan sandan ƙasar da su yi amfani da makamansu idan rayukansu suka shiga haɗari na ci gaba da janyo tsokacin masu sharhi kan al'amuran yau da kullum. kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Alphonsus Okurigwe ya hada mana.
A lokacin da yake jawabinsa a shalkwatar rundunar 'yan sandan jihar Ebonyi da ke Abakalike babban birnin jihar a ranar Talatan da ta gabata ne babban sufeton 'yan sandan ya ce, "Idan ranka yana cikin hadari, ka yi amfani da makaminka. Ba ce ka yi kisa ba, amma ka raunata. Ka harbi wanda ake zargi a kafa, ba zuciya ba," kamar yadda jaridar Vanguard ta ruwaito. Waɗannan kalaman dai sun tsokano ayar tambaya daga wani shugaban al'umma Mr. Ifani Umere.
If the policemen will shoot when their lives are in danger, who will not shoot for us? Because our lives are every day in danger. Who will not shoot for us?
Yace babban sufeton 'yan sanda, shin idan za ku yi harbi a duk lokacin da rayukanku suna cikin hadari, to mu waye zai harba mana? Saboda kullu yomin rayukanmu suna cikin hadari. To ko me wasu mutanen ke cewa? Bishop Andy Ezekenan na cewa abin tsoro shine za su fara harbi sakamakon waɗannan kalaman, kuma idan suka yi harbi za su yi ikirarin cewa sun yi harbi ne saboda rayukan su na cikin hadari. Kwata-kwata kalaman ba su dace ba. Ana wa tunanin bai kamata ya furta waɗannan kalaman a bainar jama'a ba, in ji James Osuagu. Yayin da Comrade Ugochukwu Nwunali na ra'ayin cewa irin wannan umarnin na iya haifar da wani abu daban. Ya ce bai kamata babban sufeton 'yan sanda ya bada irin wannan umarnin ba. Wannan yayi matukar muni. Akalla da ya umurce su da su ƙara zage dantse wajen yakar cin hanci da rashawa. Yanzu yana ƙara musu ƙwarin gwiwar yin kisa ne. Daga bisani na nemi kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya Mr. Frank Mba domin samun ƙarin haske kan wannan batun, amma duk ƙoƙarin samunsa ta wayar tarho ya citira. Alphonsus Okurigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
A gaida Alphonsus, to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mita 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka za a iya samun mu a shafin mu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka.
Coronavirus, corona yunwa, corona tashin gida-gida. Ma cutar ba ta kama ka ba, ka koma zaman gida. Mata ke zaman gida, yau kuma ya koma na 'yan maza. Da sababin corona virus yau ga dangi guri daya.
Sayar watan mana musamman wanda Ibrahim Abdulaziz zai gabatar mana.
Tumma dai kafin zuwan tura 'yan mulkin mallaka sarakuna iyayen al'umma na da rawar da suke takawa wajen samar da tsaro da kuma wanzar da zaman lafiya tsakanin al'umma. To sai dai kuma yanzu fa lamarin ya canja, inda manazarta ke ganin fa akwai abun dubawa. Honorable Hussaini Gambo Bello na kura wannan fafutuka na mako zargin 'yan siyasa da ma gwamnatocin baya ne da suka maida sarakuna 'yan baya ga dangi harkokin gudanar da al'umma, wanda ya ce shine ma ja halin taɓarɓarin tsaron da ake fama a yanzu.
Farkon kafa Najeriya a sarautun gargajiya suna da tasiri, kuma turawan mallaka da suka zo sun tauda masarautun gargajiya akwai su ne alƙalai, su ne malamai, su ne limamai, kuma suna gudanar da mulki da adalci da kyautatawa, wanda yanzu jikokinsu ne suke kan mulki a yanzu. A can kusan ƙasan Kamaru za a ga mai anguwa yana iya kai mutum furgin saboda darajar sarautar gargajiyar da suke. To amma a nan harkar siyasa ya zo ya shiga ya ma maida darajar sarautar koma baya, wanda ya kamata a ce hakim mai martaba, hakimai, jimilloli, masu anguwanni su suke da tasiri. Amma ba a tashin neman su sai idan ana neman jama'a, kamar za a yi ma jama'a alluran rigakafi ko kuma za a raba gidajen tsaro na cutar malaria. To idan a wannan ne an san da darajar sarakuna da hakimai da jimilloli da masu anguwanni, amma ka wuce wannan babu abun da aka fi sani.
To sai dai koyan da wasu make zargi ga mutane irin su Yakubu Musa, wani mai fashin bage kan lamuran yau da kullum, ya ce idan birane na sata to ita ko da dawa ma na da wari.
To gaskiyar magana shine har yanzu sarakuna suna taka rawar gani a harkar tsaro da zaman lafiya tsakanin al'ummarsu. Sai dai kawai abinda ba za a rasa ba, akwai wasunsu da suke shiga siyasa gadangada, amakon su zama uba ko iyaye ga kowa da kowa, sai daga sun nuna a fili ga inda hankalin sai karkata. To gaskiya wannan abun yana zubar da kimansu, yana zubar da kimansu nesa ba kusa ba. Ko kuma suka tashi karramin mutane sai su nemo masu kuɗi, maimakon ko talaka dai wanda ya ba da gudunmawansa ta wani fanni shi ma a riƙa sashi a cikin wanda za a karrama. Akwai rawar da za su taka, za su ci gaba da takawa wajen kawo zaman lafiya, shi ne su riƙe martabansu, su tsaye da gaskiya, musamman wajen gaya wa 'yan siyasa gaskiya in sun yi ba daidai ba, komai kuɗinka komai mulki ka su gaya ma ba mai abin da ka yi kai wannan ba daidai ba, a matsayinsu na iyayen ƙasa su kira ka ba wai su ci mutuncinka a fuskan jama'a. A ga suna taka irin wannan rawar za su taimaka wajen abin nan, kuma talaka za su saki jiki da su duk wani wanda yake da wani korafin da zai yana gudun zuwa ga ɗan sanda da sauransu zai iya zuwa ya gaya musu.
Mai anguwa ya Haili Mankwairanga, wani mai anguwa ne a arewacin Najeriya, ya ce duk da halin ko in kulan da ake nuna musu to fa akwai rawar da suke takawa.
Sunana mai anguwa ya Haili Mankwairanga, mai anguwan Yibango B a Karewa a Jimeta Yola Adamawa State a Najeriya. Masu anguwanni dai muna da martaba, misali kamar misali ni kamar anguwana ina samun haɗin kai, mutanen anguwana suna bani haɗin kai 100%. Wani abun zai faru ba lalle sai sun kai kotu ko kuma sun je gurin police station ba, abun da bai fi ƙarfi ba za su zo zan yi musu sulhu, kuma suna yadda, kuma in abu ya fi ƙarfi ne kafin nan in tura su su je gurin police station. Ba abun da zai faru a anguwana, wani abu za ka ga za a zo a gaya mini. Kaga anguwanan nan na da manyan mutane, akwai irin su professor, akwai pamset, akwai chiamomi, akwai manyan jami'an tsaro, amma duk abu ya faru suna mutunta ni, suna martaba ni, suna gaya mini. Ni kuwa in naga abu ko kamar abun da bai hankalina bai kama ba, na kan kira mutum tambaya. In naga mutum bai hankali bai kama ba, kuma da yake DP'n anguwana yana bani haɗin kai, na kan je na gaya masa ga abubuwan da na gani hankalina bai kama ba, nan atake zaka ga ya ɗauki mataki.
Shi ma wannan ɗan jarida Malam Umar Dan Kano ya koma bayan irin gudunmawar da sarakuna ke badawa ne ta fannoni da dama. To amma kuma ya ce fa akwai abun kulawa.
Masu makaman gargajiya shugabanninmu abubuwan da suke kawo wannan matsaloli shine son zuciya da kuma kwaɗayi. In mutum ya yi la'akari da abubuwa da ake ta samu na matsaloli ta fannin tafiya da lamuran yau da kullum na al'umma da ke yawancin ƙasar nan zai ta jin labarai wasu ya gani a talabijin ana ta fama da masu mukaman gargajiya kamar da kai sai hakimai da wani lokaci ma sarakuna za ka ga lamarin ta wajen maganar filaye ko gonaki ko dabbobin waɗanda suke mulka yawanci ana samun almundahana da kurakurai na ɗan adam wanda a dokance bai kamata ba. So kuma yanda na fahimci tafiya shine su waɗannan da Allah ya ɗora kan wannan mukamai lallai suna da amfani gare mu a matsayin shugabanni. Sannan ita gwamnati ya kamata ta yi ƙoƙari ta dubi harkokinsu da idan basira yanda za a yi a dokance fahimtar da su ta taron bita da taron da ake ƙara ma juna sani saboda su san wannan mukamai Allah ne ya ba su kuma haƙƙi ne a kansu da haƙƙin jama'arsu da ya kamata su tafiyar da lamuransu da tsoron Allah sannan kuma a ba su wani gurbi na doka da zai ba su ƙarfi da za su iya zartar da hukunci wasu lamurra da suka jibanci mutanensu. So ina gani in an bi ta haka kuma aka wayar ma mutane da kai sosai kan abubuwan za a samu sauki cikin yanayin tafiyar hudar da ake da su.
To wai ko me ya kamata ai musamman a wannan lokaci? Hai layo ga Yakub Musa.
Sannan kuma waje ɗaya da ya kamata sarakuna sarki mutunci shine manyan sarakuna ya kamata san irin wanda suke nadawa hakimai masu angwani da sauransu don yawanci matsalan da ake samu angwani ta ga in aka rasa wani aka nada wani wanda bai da gaskiya ko yakobi ke mutuncin kansa ba kaga sai har sun shiga sai da filayen mutane sun kwace wani kaddaransu da sauransu ko kuma suna wani irin shari'a na ban mamaki na danniya da sauransu sai ka ga anguwa yanzu yawanci anguwa a cikin biranen ka shiga za a ga yadda ma'aikatan tsara layuka da abu nan sai ga an zo an toshe hanya nan an yi gini nan in ran da aka zo yin hanya daga baya da za a yi hanya baya da za a magudu haruwa aka ce me ya fara ce ma mai anguwa ko hakimi shi sai da wayannan filaye gaskiya kamata a duba kan mataki a irin wayannan abubuwa.
Shi ko wannan nan fafutukan Husaini Gambo Bello ya ce muddin ko ba baiwa sarakuna matabarsu ba tufa akwai sauran aiki a gaban mai gona.
Sarakunan gargajiyan mu iyayen ƙasa ne dole a daraja su dole a nuna musu su sun isa. Yau idan aka zaɓi dan majalisa ko gwamna yana nan a matsayin shi ko senator a wato memba na wakilai ko na dottabai ya zama na za su iya tsawatarwa mutum ya ji domin su ne suke tare da talakawa ƙananin mutum shekara 4-8 ne su kuma suna nan sai ta Allah ya kasance to sai ga mutum ya samu talakawa su zaɓe shi yana faman cewa zai cire wanda yake kan mulkin da ya samu kamar misali abun da ya faru a Kano yau Ganduje ne da Sarki Sanusi akan kuma faɗan gaskiya ne aka kawo waɗannan saɓani kama yanzu kamar misali a nan Adamawa idan ana so a mayar da sauran sarakunan mu su masu martabobin din a ba su darajansu sannan a ba wa hakimai don ba yadda za ka yi ka daidaita mai jimilla da mai anguwa ba yadda za ka daidaita mai jimilla da hakimi ba yadda za ka daidaita hakimi da wanda ya bai sarauta saboda haka duk mutumin da ya laifi a ba da hukunci ga masarautun gargajiya su hukunta shi misali hakimi ne ya laifi tunda ana zaman kansil ana iya duba laifin da in ya dace ya abashin ya dace a dakatar da shi ba ko shi zai amma an kawo harkan siyasa an saka idan aka cire aka bawa kowa dama don kafin a yi maganan kansil akwai kansil dama na sarautar gargajiya wanda kowane lokaci a sati kowane alhamis ana zama a duba halin da kasa yake ciki to wani hanya za a biya taimakawa mutane
koma da menene dai fata ko shine Allah sa ake baiwa sarakuna martabarsu musamman a wannan lokaci da lamuran tsaro ke kara tabarbarewa. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To gaida Ibrahim yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum da fatan nazarai na cikin koshin lafiya. Shirin takaitattun labarai na yau zai duba batun cin hanci ne da ya kane ne harkar wasanni musamman kwallon kafa a fadin duniya. Kamar yadda bincike ya nuna, wasu shugabannin harkar gudanar da kwallon kafa kama daga ita kanta hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ya gangaro zuwa ƙasa da ya hada hadda nahiyar mu ta Afirka da kuma ƙasashe. An samu batun karban na goro da ya sanya aka dauki hukunci akan su iri daban-daban. Domin neman ƙarin bayani akan batun, na sami damar jin ta bakin masu bibiyar harkar wasanni da rubuta su. Musa Ishola Adeyemi na daga marubuta labaran wasanni a Najeriya. Gabin da yake
ba cikin kwallon kafa kawai ake samu wannan damuwan ba, a kan wasanni akwai IOC su ma sun samu wannan matsalan lokacin Joe Havelange haraka zo da naka zo tsohon FIFA president shi ma abin da ya karshi kenan. Shi ma Infantino wanda ke kai yanzu shi ma ba a bar shi ba don shi ma yana alana alawo, akwai wani bincike da ake akan shi. To a cikin FIFA din akwai Jakwana tsohon mataimakin shugaban FIFA har yanzu nan yana ma yana an dakatar da shi daga harkan wasannin kwallon kafa har ya mutu. Yanzu idan ka zo Africa, shi shugaban Africa na African Football Confederation Ahmadu Ahmadu yanzu yana ita FIFA dai ta ce ta gama nata bincike, yanzu an riga an dakatar da shi na tsawon shekaru biyar. Idan muka manta ba, ina ganin wasu shekaru kamar uku ko da suka wuce a Ghana gaba ɗaya sai da aka sauke masu harkan masu kula da harkan kullun kafa a Ghana gaba ɗayan su
saboda tsaban kowace
saboda tsaban cin hanci da rashawa. To wannan abu ya riga ya zama ruwan dare ne gama gari. To idan ba an tashi tsaye ba, aka dauki matakan da zai sa mutane su dinga yadda da abin da Allah ya musu, to gaskiya za a ci gaba da yin wannan abu. Amma idan aka horar da mutane, aka ilmantar da mutane, aka kuɓi mutane, to ina ganin ko za a samu a shawo kan shi.
Har ila yau na ji ta bakin tsohon mataimakin shugaban kungiyar marubuta harkokin wasanni a Najeriya Alhaji Umar Sa'idu, shi ma dai ga abin da yake cewa kan batun cin hanci a harkan wasan kwallon kafa.
To idan kana maganan cin hanci, kana maganan corruption kuma ba inda ba ya shiga. Ba wai harkan kwallon kafa kawai ba, harkan ko ina yana shiga. Wato abin da yasa ake ganin kamar harkan na kwallon kafan ya zo da wani irin, saboda yanda hukumar wasan kwallon kafa ta duniya take kokarin ta tsaftace harkan wasan kwallon kafa. To amma sai zama na cewa ana samun cin hancin ba ma a kasashe ba, a su hukumar wasan kwallon kafan ta kasa ma ana samu.
Abdulhaw Muhammad wani Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Kage da Abdulhaw Muhammad. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Bayan fiye da mutum miliyan 15.3 sun kamu da cutar ta COVID-19, Amurka na gab da samun ingantaccen allurar rigakafin cutar. Wani kwamiti na musamman na hukumar kula da abinci da magunguna zai yi wani zama da safiyar yau Alhamis don duba yiwuwar a bada izinin gaggawa na fara amfani da rigakafin wanda kamfanin Pfizer na Amurka ya samar tare da haɗin gwiwar kamfanin BioNTech na Jamus. Sojojin Amurka sun kashe mayakan Al-Shabab 8 tare da raunata wasu 2 a har-haren sama da suka kai a ranar Alhamis a Somalia. Mai magana da yawun kwamandan dakarun Afirka na Amurka, Lieutenant Commander Christina Gibson ta faɗa wa muryar Amurka, za mu ci gaba da matsa lamba ga kungiyar ta Al-Shabab, suna ci gaba da haifar da cikas ga harkar tsaro a Somalia. Akwai buƙatar a daƙile ayyukansu a kuma karya musu ƙwarin gwiwa. Shugaban rundunar commanders na Afirka, wato AFRICOM, General Stephen Townsend ya ƙara da cewa a sanarwar da ya fitar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma gobe idan Allah ya kamu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, wato da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hadiza Kyari wacce ta tsaya ni gabatarwa, sai kuma Julie Leather's Gresham da ta haɗa mana shirin, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu kwana lafiya.